Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun kakakin ma'aikatar ƙasashen wajen Najeriya, Francisca Omayuli, ta nuna cewa ma'aikatar tana marawa ƙungiyar ECOWAS baya, inda ta ce ƙungiyar ta yi namijin ƙoƙari wajen ganin an samu zaman lafiya da wadata da ɗorewar demokradiyya a yankin Afirka ta yamma a tsawon rabin ƙarni. Omayuli ta ce Najeriya na goyon bayan ƙungiyar ECOWAS ɗin ne domin jaddada tsarin da ya dace da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kare ƴanci da walwalar lokacin 'yan kasashen mambobin kungiyar 15. Omayuli ta ce Najeriya ta yi aiki da gaskiya da aminci don tuntuɓar dukkan 'yan uwa na kungiyar don magance matsaloli da ake fuskanta. To sai dai kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya yi nazari cewa
gaskiya wato fitar kasashen nan daga ECOWAS ba abin alheri bane, kuma ba tsari bane na diflomasiya mai kyau. Ko a ba komai dai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku akan ku farraka, kuka kaucewa juna. Duk yanzu abin da ya taso alal misali a boda ta Najeriya da Nijar, ya zama na cewa kama baki ne wanda ba a taɓa sanin juna ba. Wannan tarihin na zamantakewa da aka yi na aru-aru yanzu ya zama kama ba a taɓa yin sa ba. Za a zo a rinƙa bicin duk duniyar juna, ana neman juna da faɗa da sharri da masifa. To musamman Najeriya, wannan abu da ya faru ba abin alheri bane gare ta.
Shi ma shugaban kungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci yana cewa
abinda ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu, musamman ƙasar Nijar da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki, ba ta yadda za a yi irin wannan ƙasa ta ci gaba da alaƙa da wata kungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida. Duk ko menene ya faru, wannan ita kungiya ta ECOWAS ba kungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki. A ita wannan kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki, an bunƙasa haɗakayya, an bunƙasa al'adu, an bunƙasa zaman lafiya. To waɗannan ƙasashe, kamar yadda aka sani, ƙasashe ne masu gashin kansu, suna da ƴancinsu, kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya, kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su, su fice.
To sai dai ga shugaban kungiyar matasa mai suna Ajefa ta ƙasar Nijar, Lawali Talha, ya yi ƙarin bayani ne akan lamarin.
Yau shekara kaman kusan sha wani abu, wannan ƙasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su. Maganan da nake ita ce maganan 'yan ta'adda masu kai hare-hare, su kashe sojoji, su kashe 'yan ƙasa kuma wanda ba su gani ba. To ya kamata a ce tsawon lokacin na ECOWAS ɗin nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu. To tsawon lokaci ba a samu hakanan ba. Ake tahiya hajji har aka kai wurin da yau lokaci ya zo wanda wannan abu ya faru Nijar. Aka zo aka sa ma Nijar takunkumi wanda su kankansu da suke maganan doka sai dai yawo, ba su dibi kundin su ba lokacin da suka dora ma Nijar wannan takunkumai na gaugawa. To kenan yanzu wannan abu sai mu ce daman abu ne wanda mun ga duk take-taken zai kawo hakanan.
Abin jira a gani shine irin matakin da kungiyar ECOWAS za ta dauka idan ta samu sanarwar ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga kungiyar mai kunshe da kasashe 15 daga Afirka ta yamma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.